This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na safiyar yau Litinin 2 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden yayi afuwa ga ɗansa Hunter, yana mai yin fatali da alƙawarin da ya ɗauka a baya na cewa ba zai yi amfani da ƙarfin ikon shugaban ƙasa domin amfanin ahalin gidansa ba. Wani rahoto ya bayyana cewa yakin da ake yi a Ukraine da Gaza da kuma tashe-tashe hankula a yankin Asiya sun haɓaka kasuwancin manyan masu samar da makamai a shekarar da ta gabata. Masu zanga-zanga sun yi arangama da 'yan sanda a dare na hudu jere da juna a babban birnin ƙasar Georgia, inda adawa ke ƙara faɗaɗa kan matakin gwamnati na dakatar da tattaunawar shiga ƙungiyar tarayyar Turai.
Kanin labaran kenan. A ɓangaren rahotannin namu, yayin da ya rage saura 'yan kwanaki a gudanar da zaben shugaban ƙasa a Ghana, 'yan takarar manyan jam'iyyun siyasa biyu na ƙasar na ci gaba da ayyana manufofin yadda za su kawo sauyi a ƙasar idan sun samu nasara a zaben.
Ko haka ce digitalization, wato kamar kirkiro wani abu wanda za ka yi amfani da computer da internet yadda zai ya bari aiwatar da wani aiki ya zo a cikin sauki.
Sannan yayin da tawagar mataimakin Prime Minister Russia ta kammala rangadi a ƙasashen Sahel, wasu 'yan Nijar sun bayyana cewa suna fatan ganin wannan hulɗa ta amfani al'ummar Nijar a aikace. Sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotannin da ke tafe. Kamar yadda aka saba, yau ma muna tafe da shirin Ciki da Gaskiya tare da Sarfilu Hashim Gumel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Joe Biden yayi afuwa ga ɗansa Hunter, yana mai kokarin ceto ɗan nasa daga hukuncin ɗauri a gidan yari kan laifukan da suka shafi bindiga da kuma haraji, inda kuma yayi fatali da alƙawarin da ya ɗauka a baya na cewa ba zai yi amfani da ƙarfin ikon shugaban ƙasa domin amfanin ahalin gidansa ba. A can baya, shugaban ƙasar ɗan jam'iyyar Democrat ya ce ba zai yafe wa ɗansa ko kuma ya sassauta hukuncin da aka yanke masa ba, bayan yanke masa hukunci a shari'o'i biyu a Delaware da California. Matakin na zuwa ne makonni kafin Hunter Biden ya fuskanci hukuncinsa, bayan da aka tabbatar masa da laifi na sha'anin bindiga da kuma karɓar laifin da ya yi kan abin da ya shafi haraji, kuma ƙasa da watanni biyu kafin zababben shugaban Amurka Donald Trump ya koma fadar White House. An kwashe dogon lokaci ana shirar ta ɗan shugaban ƙasar, wanda ya fito ƙarara ya bayyana cewa ya fuskanci binciken gwamnatin tarayya a watan Disamban shekara ta 2020, wata guda bayan nasarar da Joe Biden ya samu a wannan shekara. Zababben shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ba da sanarwar naɗin ɗan kasuwa ba Amurka ɗan ƙasar Lebanon Massad Boulos, mahaifin ɗaya daga cikin surukansa, a matsayin mai bashi shawara kan yankin gabas ta tsakiya. Trump ya wallafa a kafar sada zumunta ta Truth Social cewa Massad ƙwararren mai shiga tsakani da sasantawa ne, kuma riƙaƙƙen ɗan fafutukar samar da zaman lafiya ne a gabas ta tsakiya, zai kasance riƙaƙƙen mai kare Amurka da muradunta. Boulos, wanda da ɗan jam'iyyar Republican ne, ya gina arzikinsa ta hanyar sayar da motoci a Najeriya. A wurin da ɗansa Michael Boulos ya yi wa 'yar Donald Trump Tiffany a shekara ta 2022, ya sa shi cikin makusantan zababben shugaban. Boulos ya taka rawa sosai a yakin neman zaben shugaban ƙasa, inda ya yi ƙoƙarin shawo kan al'ummar Larabawa a wasu jihohi na masu muhimmanci domin su zaɓi Trump. Wani rahoton da aka wallafa a yau Litinin ya bayyana cewa shekarar da ta gabata, yayin da ake wato yakin da ake yi a Ukraine da Gaza da kuma tashe-tashen hankula a yankin Asiya sun haɓaka kasuwancin manyan masu samar da makamai, inda aka sami ƙari ga masu ƙera makamai da ke zaune a Rasha da gabas ta tsakiya. cinikin makamai da ayyukan soji da manyan kamfanonin kera makamai na duniya 100 suka yi ya kai dala biliyan 632 a bara, wanda ya karu da kashi 4.2 cikin 100 a cewar cibiyar nazarin zaman lafiya ta Scott Home. Rahoton ya ce sun sami raguwa shekara ta 2022 saboda gazawar waɗannan manyan kamfanonin na cimma karuwar bukata, to amma da yawa daga cikin su sun yi nasarar sake fara samar da makaman a shekara ta 2023 a zaman wata alama ta wannan gagarumin ƙari na bukatun. Waɗannan kamfanonin 100 a karon farko dukansu sun samu cinikin sama da dala biliyan 1 kowannen su a bara. A cikin wata sanarwa a hakaito, Lorenzo Scrazzato, wani mai bincike kan kashe kudaden soji da kuma samar da makamai a cibiyar nazarin zaman lafiya ta Stockholm, yana cewa an sami karuwar cinikin makamai a shekara ta 2023 kuma ana sara hakan zai ci gaba a shekara ta 2024. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
Gaba kaɗan a cikin shirin Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu, amma yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Yayin da ya rage saura 'yan kwanaki a gudanar da zaben shugaban ƙasa a Ghana, 'yan takarar manyan jam'iyyun siyasa biyu na ƙasar na ci gaba da ayyana manufofinsu da ayyukan da za su yi wa ƙasar idan sun samu nasara. Ga ɓangaren tattalin arziki, jam'iyyar NPP ta Dr. Bawo Miya ya ce Ghana na buƙatar a gina hanyar tattalin arzikin digital, yayin da jam'iyyar NDC ta Dr. Mahama ya ce Ghana na buƙatar ta ƙara sassaita hanyar tattalin arziki ta awa 24. Shin ko me hakan ke nufi? Kuma yaya al'ummar Ghana za su amfana da waɗannan manufofin? Wakilin muryar Amurka Idris Abdullahi Bako ya aiko mana da ƙarin bayani daga Accra.
Dr. Mahmud Bawumia ya ce Ghana na bukatar a ci gaba da gina ayyukan da suka fara yi da shugaba Akufo-Addo ta hanyar tsarin tattalin arziki na fasahar digital wanda ke da alaka da kowane gida, kowane ofishin gwamnati, kowace makaranta da kowane kasuwanci. Sadat Yahaya Bako, jami'in sadarwa ne na jam'iyyar NPP, ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani kan tsarin tattalin arziki na digital.
Na farko aka ce digitalization, wato kamar kirkiro wani abu wanda za ka yi amfani da computer da internet yadda zai ya bare aiwatar da wani aiki ya zo a cikin sauki. Da shi yasa His Excellency Dr. Mahmud Bawumia ya focus kan wannan, yadda za a yi in wani aiki da yadda za a samu ci gaba a cikin saukin lamari, abinda yake sauki kawo mutanen Ghana kenan aiki cikin saukin lamari. A takaice ma, yau kaga duniyan ga duka ya go digital, ko duniyan gaba da digitalization ake yi. Kuma yau wani hancin da rashawa da ake yi mafi yawanci mutane saboda kudi da kudi a hannu ke na cikin harka, to yau aka kawo digitalization aka yi amfani da shi nan, wara ka gani balle ka ba kudi, balle ci hanci da rashawa ya zo wurin. Kaga wurin corruption ma nan ga an magance shi. Na biyu kuma an kawo saukin rayuwa cikin lamarin ayyukan mutane.
Shi kuma Dr. John Mahama ya ce Ghana na bukatar tsarin tattalin arzikin awa 24 wanda ke da niyyar haɓaka yawan aikin yi ta hanyar faɗaɗa harkokin kasuwanci, ayyukan jama'a da duk harkokin samun kuɗi babu ƙaiƙaitawa na awa 24 a rana. Alhaji Muhammad Nazir Said shine daraktan sadarwar jam'iyyar NDC da ke kula da zango, yayi ƙarin bayani.
Assamari waɗanda suke mutanen Ghana da ɗan budurai ba su da aikin yi, saboda shi ya kamata a yi tsari yadda za a su samu aikin yi. Cimma burin wato ƙara wa kuɗinmu na Ghana CD ƙarfi, saboda ya iya tsaya wa tsayin daka yanda wato kuɗaɗen da muke harka da shi ta ba zai iya ture CD nan kowane lokaci ba. Abinda duka muke nufi da shi shine kaga in mun iya mun taimake waɗanda za su yi aikin 24 hours, ƙara mutanen da ke aiki zai taimakawa abinda suke sarrafawa zai yi yawa. Mu yi amfani da wanda za mu yi amfani da shi gida, mu iya kuma kaiwa ƙasashen waje su ma su iya tsaya da kuɗaɗen su na ƙasan waje, sai ya sa kuɗinmu na CD ya yi ƙarfi, saboda yau mu ma exportinmu ya yi yawa.
Shin koya al'ummar Ghana suka amshi tsarin manufofin? Tambayar da na yi wa masani kan harkokin zaɓe kuma shugaban kamfanin bincike mai zaman kansa Info Analytics Musa Donko kenan.
A lokacin da muka yi National Tracking Opinion Poll, shi muka tambaya jama'a kamar tsakanin 24-hour economy, digitization da GTP na alakirmatin, wani ciki ne ya kwanta kan zukatan su da sun iya su saya kai su jefa kuriya.
Kowane group 8 group kuyi 24 hour economy. Sannan kuma in ka duba warin da suka ce suna party daban-daban kuma mafi yawan su ko duka wai 24 hour economy. Warin da suka ce su ya end ne wai 24 hour economy. Warin su kuma floating group da 24 hour economy. Wayan da ba su gaya mana party da suke goyon bayan sa ba kuma wai 24 hour economy. Sa'an ka duba ya MP suka ce su da tradition ya fi musu.
Wasu al'ummar Ghana sun bayyana ra'ayoyinsu.
Gaskiya wanda na fi zaɓa shi ne 24 hour economic nan. Shi ne 24 hour economic nan kaga kusan kamar Turai harkan da suka yi da suka samu cigaba kenan. Saboda lokacin da wani ke hutu lokacin wani ke wurin aiki.
Tsari da shi Dr. Mahmud Bawumia ya kawo na digitalization wannan shi ne tsari mai kyau kuma shi ne tsarin da ideya ce da kowace ƙasa tattalin arzikinta ya haɓaka cigaba. Don kuma yanzu ya koma kan digitalization.
Kamar yadda wasu masana suka ce duk wanda ya nasara a zaben nan to ya hada tsarin tattalin arzikin digital da na sa'o'i 24 ya aiwatar domin dukkansu suna da muhimmanci ga cigaban ƙasa suna da fa'ida da za su iya tsara makomar Ghana ta hanyoyi daban-daban. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Madalla a gaida Idris Abdullahi Bago, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Masu zanga-zanga da 'yan sanda sun yi arangama a dare na hudu jere da juna a jiya Lahadi a babban birnin kasar Georgia tare da alamun adawa na ƙara yaduwa a fadin kasar kan matakin da gwamnati ta dauka na dakatar da tattaunawar shiga kungiyar tarayyar Turai. An shafe watanni ana zaman ɗarɗara a kasar mai yawan mutane miliyan 3,700 tsakanin jam'iyya mai mulki ta Georgian Dream da kuma ta 'yan adawa da ke zarginta da ci gaba da aiwatar da manufofin kama karya da kyamar kasashen yammaci da kuma rungumar kasar Rasha. Rikicin ya ƙara kamari ne tun bayan sanarwar da aka bayar a ranar Alhamis cewa gwamnati za ta dakatar da tattaunawar shiga kungiyar ta EU da ake yi tsawon shekaru hudu, inda dubban masu zanga-zangar da ke goyon bayan EU din suke fuskantar 'yan sanda masu dauke da hayaki mai sa hawaye da tankar ruwan zafi. Masu zanga-zangar sun sake taruwa a Tbilisi a daren jiya Lahadi akan tsakiyar babban titin Rustaveli, inda suka rika jefa wuta kan 'yan sanda waɗanda su kuma suke mai da martani da ruwan zafi. Sakamakon da ke fitowa na zaben shugaban wato zaben kasar Ireland na bayyana cewa akwai yiwuwar manyan jam'iyyu biyu masu ra'ayin 'yan mazan jiya su ne za su kafa sabuwar gwamnati. Jam'iyyun da yanzu haka suke da gwamnati mai ci Fianna Fáil da Fine Gael su ne zaɓin masu jefa ƙuri'a ta fuskar yawan ƙuri'un da aka kada. Yayin da aka ayyana kusan kashi 2-3 na kujerun majalisar dokoki, jam'iyyar Fianna Fáil tana kan hanyar zama jam'iyya mafi rinjaye a majalisar wakilai mai kujeru 174, inda jam'iyyar Fine Gael da jam'iyyar adawa ta Sinn Féin suke fafatawa a matsayi na biyu. Babu wata jam'iyya da za ta iya samun isassun kujerun da za ta gudanar da mulki na ƙashin kanta sakamakon da ake hasashen shi ne haɗin gwiwa tsakanin Fianna Fáil ƙarƙashin jagorancin Michael Martin da Fine Gael ƙarƙashin Prime Minister mai barin gado Simon Harris.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda a yayin da tawagar mataimakin Prime Minister Rasha ta kammala rangadi a ƙasashen Sahel a ƙarshen mako. Wasu 'yan jamhuriyar Niger ɗin sun bayyana fatan ganin wannan hulɗa ta amfanar da al'ummar ƙasar a aikace a daidai lokacin da ake fuskantar koma bayan dangantaka da ƙasashen yammacin duniya waɗanda a baya aka fi dogara da tallafin da suke bayarwa. Wakilin murya Amurka Sulaiman Munibarna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Bayan Mali da Burkina Faso ne mataimakin Firaministan Rasha Alexander Novak ya sauka birnin Yamai a ƙarshen mako, inda suka gana da hukumomin ƙasar. Ya ce mun yi tantaunawa mai armashi da shugaban majalisar CNSP da Firaminista Lamin Zen. Shugaba Putin ya ba da umarni a ƙarfafa hulɗa da ƙasashen Afirka musamman mambobin ƙawancen IOS. Niger na daga cikin daɗaɗɗun ƙawayen Rasha waɗanda hulɗar su ke tasiri sosai kan tafiyar duniya. A yanzu mun shiga ayyukan sake buɗe ofishin jakadancin Rasha a Niger, mun kuma yi magana kan ayyukan da ka iya shafar 'yan kasuwar Rasha a fannin makamashi da sufuri da noma da ma'adanai. Dukkanmu mun amince mu fara waɗannan ayyuka idan so samu ne nan ba da dadewa ba. A fadar Prime Minister tawagar ta Rasha ta gana da jami'an gwamnati da 'yan kasuwar Nijar akan batutuwan da suka shafi harkokin kasuwanci a tsakanin kasashen biyu da ma batun saka hannun jari. Shaibu Cambiano na daga cikin shugabannin 'yan kasuwar import export da suka halarci wannan zama.
Ka fannin noma ne, fannin transport ne, fannin min ne, da fannin na'ura electronic. Ta biyar ga fabriyaru na Ali 2005. Kamar masu kamfanonkuna mutanen Rishi za su zo Niger mu tantana fatan mu su kama muna mu ma mu samu mu bunkasa arzikinmu. Kar su je su kawo condition da yawa wanda ba mu yamu yi aiki.
Akan batun tsaro jami'an kasashen biyu a ƙarƙashin jagorancin ministan tsaron Niger Janar Salifu Modi da takwaransa Yunus Bek Yevkurov sun jagoranci zama kan inganta hulɗar tsaro. Fannin da ke kara kusantar da gwamnatin Moscow da hukumomin Niger tun bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023. Masani kan sha'anin tsaro Abbas Mumuni na hasashe kan yiwuwar Niger za ta mori wannan alaka.
Kullum Rasha tana bugun kirki da cewa ita kasa ce wadda ba ta taba mulkin mallaka ba, tana alaka da kasashe matsayin kasa da kasa, kuma su waɗannan kasashen na yankin Sahel condition din da sun tsora. Ni kuma sai wanda da su sai na am da abubuwan da su suke nufi da cewa shine mafita shine tafin kasa kenan. Rashi ana tsammanin da dauki kasashen Afirka kamar kawaye, kowace kasa tana da inci a matsayin ta kasa da kasa kenan. Muna yi tsammanin cewa tabbas Niger za ta more hulɗa da ita da Rasha.
Rangadin mataimakin Prime Minister na Rasha ya wakana ne a daidai lokacin da kasashen Afirka ke kara kwance ragowar igiyoyin mulkin mallaka daga wuyansu. Inda a baya-bayan nan cikin yanayin bazata Chadi ta sanar da kawo ƙarshen hulɗar tsaro da Faransa mai sansanin soja sama da 1000 a N'Djamena. Yayin da shugaban Senegal Basiru Diomaye Faye ya bayyana fatan ganin Faransa ta rufe sansanoni biyun da take da su a ƙasarsa domin abin da ya kira tabbatuwar cikakken 'yancin kan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sallamu Munmar Barma, kada a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin Ciki da Gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai duba murabus ɗin wasu masu sarauta gargajiya a Sokoto don bin bayan wasu 'yan siyasa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin Ciki da Gaskiya zai sauka a jihar Sokoto, yankin ƙaramar hukumar Sabon Birni, don gano dalilan da wasu masu riƙar sarautun gargajiya suka yi murabus daga sarautunsu. Don nuna rashin gamsuwa ga yadda gwamnatin jihar ta gwamna Ahmed Aliyu ke tafiyar da lamarin tsaro. Matakin da ya zama ba sabon ba ya ja hankali ne don maimakon waɗanda suka ajiye mukamin su koma gefe, sai suka ce sun koma tafiyar siyasar ɗan majalisar dattawa mai wakiltar yankin Sanata Ibrahim Lamido, duk da cewa shi ɗin ma ɗan jam'iyyar APC ne mai mulkin jihar. Yayin da ake ɗaukar sarakuna da zama iyayen ƙasa kuma ba sa shiga lamuran siyasa, a Sabon Birnin da ke Sokoto wasu masu rauna da ba su gaza goma ba sun yi taro a Sokoton suka bayyana ajiye raunansu don bin siyasar Sanata Lamido. Ga dalilinsu da suka faɗa wannan shiri.
Aminu shaidanar jin bismillahir rahmanir rahim. Sunana Lawali mai gari Shaibu, mai garin Takatsaba da Sabon Birnin Gobir. Na mazaɓar gabas ne, cikin mazaɓar gabas ne. A hakikanin gaskiya sai in wa Allah godiya ga yau, domin ana wani kuɗin ɗuma ana cewa Lawali mai gari na garin Takatsaba ya hita da wani ɓangare ya koma wani ɓangare, kuma duk ɓangare gudana. Amma akwai abu guda, abin da ya sa ka ka barin gidanka inda kake ka koma wani gida hangen cewa wancan shi ya zama alheri gare ka. Domin lalle hakikanin gaskiya kan tahiyar mai girma sanata Lamido. Akan haka nan ni bar wanda nake ni tumaye ni ci na koma Lamido domin duniya ta jiya. Akwai abin da yasa in kana da yancin ka, kana da damar ka, baka jingina ga wani, baka shakka wani lamari. Kan cewa dubin mai girma sanata Lamido ababen da ya farfado da su kuma yake cikin halin yanzu na harkar tsaro, ita tana ɗaya daga cikin cewa na miƙa waya da ni da magoyan baya ɗina don ni basarake ne kuma mai ci, ni mai gari ne kuma mai ci, don hakan ga ba gudu ba ja da baya domin ɓangarenmu gaskiya an yi noma, kayan gonaki sun kai har sun bushe, sannan an yi sharuwa ɗin na irin ambaliyar gulbi. Magana da nake gaya muku duniya ta sani, kowa ya sani, amma wallahi babu damar ka zo ka yanki dame ɗinka ko kuma ka je ka yi shoka ga halin da ake ciki yanzu. Domin mi kana zuwa za ka duka barayi ɗin za su ɗauke ka ko su halbe ka su nemi wani abun, to wannan yana ɗaya daga cikin cewa lalle da ni da al'umma ita mu mun gano Lamido ta hiye shi, shi ya sa muka son ta, kuma muna fata ga Allah, Allah ya kare shi daga sharrin masu sharri.
Sunana Obando Mangobe Murtala Obando Masawan Benin Kawuri area. To akalla masu garuruwa na cikin gari a kusan mai gari 19 wanda karkashin hakimin Gobe ana ce mai Barahwa shi hakimin cikin gari sun aje mai garuruwan su, garuruwan mai su haƙu rawunan su sun bauta Lamido. Ai kuma hakimai da dama, akwai kuma ma'aikatan gwamnati kuma ga talakawa da manoma da mata da su. Akwai ɗan bangaren ka dauka kwanakin ka dauka birjinti ga dangaren ka dauka sun aje kakin sun ci ba su za su bi ta Lamido saboda shi kawo ci gaba ƙasa. Don mi kowa san halin da muka ciki irin in kai sabin ta kudu akwai lokacin da ko gona ka tai baka da mata gona ka aiki, a yanzu haka akwai abincin mutane cikin gonaki ba su da masu debo shi.
Ni katukan gobir na ni Salihu Dulla katukan gobir. Abin da ya sa ku ne yau ga tahiyyar ni dai ɗan jabi PDP na ni kuma gwarzonta ina tsaye tsakanin da Allah. To a kawo garkicin da ya sami mu hayyar ne na duk an kame na biya kudin hansa, don da haka nan ni ga Lamido ya taho ya ce zai ɗauko mana 'yan banga da Maiduguri, ya ce zai taimaka mana, muna cikin ni ce to ni na bi shi kuma da taubaya duk gaba ɗai mun bi Lamido ga tahiyyar tsakani da Allah.
Sunana Jamilu Gwanda Gobir Uban Doman Sarkin Gobir Margayi mai rasuwa. Dalilin da kuka gani daga gare ku na zo ne mai tanye ƙasanmu mu ceci ƙasanmu tare da al'umma da sarakuna waɗanda abbayanmu, saboda ci gaban da muka gani Lamido ya kawo mana ga ƙasanmu. Lamido ya taimaka mana kafin Lamido ya tai sanata, muna da 'yan boko a ji masu takardu, muna da 'yan kasuwa. Zuwa Lamido mun ga alheri ne gare mu saboda ci gaban da ya bamu, ya ɗaukan mana matasa aiki, ya buɗan musu, ya ba su jari, sannan ya taimaka mana ta fannin tsaro da abin da shi ya dame mu dama shi akan gaba mu. Alhamdulillahi alhamdulillahi Lamido ya yi mana duwa da aka yi kuma cikin yake, saboda mu duk inda alheri yake can muke, kuma duk inda ci gaban talakawa mu yake can ne muke. Kiran da zan yi da Lamido, muna godiya gare shi da ya rike jama'a sosai. Ina tare da sarakuna, akwai kohon sarkin Gobir, akwai katuka nashi, akwai masu garuruwa da hakimai da sauran jama'a, kuma ba komi ya karkato hal ya karkato su ba, saboda ci gaban da suka ga Lamido nayi ga kasan ba mu da wani wata akida ko ta rashin so ga wani banda wagga na ci gaban da muka ga Lamido ya kawo mana, mu ci gaba na muka biya kuma mun ga yayi.
To a daidai lokacin da wannan dambarwa ke faruwa, sai ita ma wata babbar tawaga ƙarƙashin ɗaya daga sarakuna uku na Gobir suka shigo Sokoto. Suka ce san ba su ajiye mukamansu ba, kuma in ma akwai wanda ya ajiye to suna ɗaukar hakan da keta martabar sarauta.
Assalamu alaikum. Mustapha Abuna Abdulhamid ke mu unguwar Lalle Sabon Birni. Abinda kenan ba mu da wata masaniya wadda a hukumance wadda muka samu labarin da cewa hakimai sun surutu takardar tsayawa daga aiki. Saboda mi abinda muka san ba mu gani a hukumance ba, kuma a masarauta ba mu da wannan bayani, babu inda muke da wannan bayani illa ma mun ji shi na ma kamar a rediyo. kuma da sun kace haƙƙi 19 gare mu 18 na haƙƙi 18 gare mu sun ce 19 18 ke gare mu 18 in ga unguwar Lalle yamma sarki yana da 5 sarkin gobe na da 5 sarkin Kudu yana da 8 haƙƙi 18 gare mu sannan ba mu da wani labari illa ji ana da mun kai a sama da cewa Lalle wai sun rubuta takarda resignation letter sun aje aiki don ba mu da takarda ba mu takarda ta local government ba mu ta sarkin masanin kuma babu wanda ya kawo mana wata takarda ba mu da wani labari illa dai tana dai sun kai abubuwan su amma mu muna zaune tare da gwamnati lafiya don kuma ba mu da wata matsala tsakanin mu da gwamnati kuma akwai hakimai nan guda biyu akwai magajin tsamaye akwai magajin gangara su ma mayan sarakuna ne can kasar gobe wanda su ma suna zama sarakunan gobe muna tare da sunan Mantahu muna tare wuri guda
wato ranki dade wance har takarda aka rubuta musamman saboda nuna cewa kun aje wannan mukami shin kun ga akwai wani tsari ko kuma yace kun ga takardar ko dai kamar yadda ka faɗa kawai kun ji labari ne a kafafin labaru
wallahi a kafafin labarai mun ka samu na mun ka ji labarin a dare ta amma da wata masaniya local government ba ta da masaniya state government ba ta da masaniya sannan masarauta ta ba ta da masaniya sau duk abun za a yi kasar gobe tun da ni dai a sarki dole ya kasance da cewa kowa da al'ummar kasa gare ne yake dole na bayani zagewa ta wajena su don haka gaba mu da takarda a rubuce a hukumance wadda ko ta majalisar al'umma sarkin musulmi ta hito can ko kuma wajen gwamnati na state government babu wata takarda da muka samu labarin haka nan
ranki dade daga jin wannan labarin wani mataki kuka dauka
mataki gashi na mun hito waje mu zo mu kare kan mu kare mu kare ma kan mutunci saboda mi saboda mu da alhamdulillah muna ta zabe da gwamnati lafiya lau muna zaune talaka lafiya lau to mu wadanga mutane ba mu san abin da yasa suka aiwatar da al'amarin su can ba amma mu ba mu da bayani kun ba mu tare da su kuma ga tu labarin bai da tushe balle makama
Shirin ciki da gaskiya yayi kokarin jin ta bakin bangaren sanata Ibrahim Lamido ta hanyar mukarrabai amma hakar bata cimma ruwa ba. Kazalika an yi ta wasan buya tsakanin shirin ciki da gaskiya ɗaya daga cikin manyan hakiman da suka sauye shika. In buƙatar fito da bayanan yin ta kai tsakanin bangaren sanata Lamido da hakimin da lamarin ya shafa ta taso to za mu fito da bayanan. Masu sauraro sai a biyo mu wani sabon shiri mako mai zuwa don jin ci gaban shirin. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasira da Mary Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici.
To zara takaice shugaban Amurka Joe Biden yayi afuwa ga ɗansa Hunter yana mai kokarin ceto ɗan nashi daga hukuncin ɗauri a gidan yari kan laifukan da suka shafi bindiga da kuma haraji inda kuma ya fitali da alƙawarin da ya dauka a baya na cewa ba zai yi amfani da ƙarfi ikon shugaban ƙasa domin amfanin ahalin gidansa ba. Zababben shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya bada sanarwar naɗin ɗan kasuwa ba Amurka ɗan ƙasar Lebanon Massad Boulos mahaifin ɗaya daga cikin surukansa a matsayin mai bashi shawara kan yankin gabas ta tsakiya. Wani rahoton da aka wallafa a yau Litinin ya bayyana cewa a shekarar da ta gabata yakin da ake yi a Ukraine da Gaza da kuma tashe-tashen hankula a yankin Asia. Wato Asia sun haɓaka kasuwancin manyan masu samar da makamai inda aka sami ƙari ga masu ƙera makamai da ke zaune a Rasha da gabas ta tsakiya. Masu zanga-zanga da 'yan sanda sun yi a rangama dare na 4 jere da juna a jiya Lahadi a babban birnin kasar Georgia tare da alamun adawa na ƙara yaduwa a fadin kasar kan matakin da gwamnati ta dauka da dakatar da tattaunawar shiga kungiyar tarayyar Turai.
To masu sauraron mu da haka muka zo gashi kawo muka ka ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma anjima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin ƙarfe 8:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu da maimaicin shirin a madadin Murtala Faruk Sanyin ne da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya bada umarni Dadi Balawi da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima da hantsi idan Allah ya kai mu.